Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkar asbahin ranar Lahadi 14 ga watan Janairun shekara ta 2018. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Gwamnan jihar Hawaii ta Amurka David Ige ya ce ba za a lamunta da irin kuskuren nan da aka yi na yin gargadin cewa makami mai linzami na nan tafa zuwa Hawaii ba. Da yammacin jiya Asabar, Ige ya faɗa manema labarai cewa ya yi takaicin al'amarin kuma ransa ya ɓaci. Ya ci gaba da cewa yau rana ce da ba za mu ta amantawa da ita ba, rana ce da aka gaya wa al'ummanmu abinda suka fi jin tsoro a duniya na dab da faruwa. Manema labarai sun yi ta maimaita tambayar ta yaya aka yi irin wannan kuskure ya faru. Gwamnan ya ce gwamnatinsa na yin duk abin da ya kamata don tabbatar da hakan bai sake faruwa nan gaba ba. 'Yan Hawaii sun nuna firgita lokacin da aka gargaɗe su da safe jiya Asabar ta gidajen talabijin da rediyo da sakonnin imel da kuma wayoyinsu. Jim kaɗan bayan karfe 8 na safe a wagon yankin, al'ummomin jihar suka samu sakon da ke cewa makami mai linzami yana nan kan hanyarsa zuwa Hawaii. A nemi mafaka cikin gaggawa, wannan ba gargaɗin gwaji ba ne. Farar hula aƙalla ɗaya ya rasa ransa, kuma jami'an 'yan sanda da yawa sun raunata a wani hari da ake zargin 'yan ƙungiyar Al-Shabab sun kaiwa wani jerin gwanon motoci a gabashin Kenya, a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidan Mwenda Njoka ya ce harin ya faru ne a jiya Asabar lokacin da jerin gwanon manyan motoci da 'yan sanda ke baiwa kariya ke tafiya daga yankin Lamu akan gabar arewacin Kenya da ke kusa da Somalia. Njoka ya ce wasu gungun mutane da ake zargin mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ne suka kai harin, wanda ya lalata motocin 'yan sanda biyu. Shugaban 'yan sandan yankin Larry Kiang ya ce maharin sun harba roka ne akan motocin 'yan sandan, inda motocin suka kama da wuta. Mayakan Al-Shabab sun sha kai hare-hare a yankin da aka kai wato a 'yan shekarun baya-bayan nan. Al-Shabab na da alaka da Al-Qa'ida, ƙungiyar da Osama bin Laden ya kafa shekarar 1988. Gwamnatin Kenya ta yi ƙoƙarin dakatar da hare-haren da 'yan ƙungiyar Al-Shabab ke kaiwa, waɗanda suka ce suna ramo gayya ne bayan da Kenya ta aika da sojojinta zuwa Somalia a shekarar 2011 a wani ɓangare na sojojin ƙungiyar tarayyar Afirka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai da sauran 'yan ƙasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da kalamar rashin mutunci da ake zargin shugaban ƙasa Donald Trump da furtawa a lokacin da yake nuna adawarsa ga 'yan ƙasar Haiti da kuma 'yanci rana daga ƙasashen Afirka. Rana Alhamis ne shugaba Donald Trump ya bayo 'yan majalisa mamaki lokacin da suke tattaunawa kan shige da fice a fadar White House. Me yasa ake barin dukkanin mutanen da suka fito daga wulaƙantattun ƙasashe suke shigo nan? Trump ya tambaya a cewar rahotannin masu yawa waɗanda kuma aka tabbatar daga mutanen da suka halarci tattaunawar. Kashi 75 na mutanen Haiti baƙaƙen fata ne, haka kuma yawancin mutanen Afirka. Trump ya ce kamata ya Amurka ta bar mutane su shigo daga ƙasashe irin su Norway, waɗanda ya bayyana a cewar mafiya yawansu farar fata ne. Trump ya yi amfani da kafar Twitter ranar Juma'a wajen musanta yin amfani da irin wannan kalamai da ake ɗauka kamar cin fuska. Ya ce ya yi amfani da kalamai masu nauyi, amma bai yi amfani da lafazin da ake zargin ya yi ba. Ƙasar Tunisia ta yi shirin ƙara tallafawa a wato tallafin da take baiwa marasa ƙarfi har na dala miliyan 70.3. bayan kwashe kusan mako guda ana zanga-zanga kan matakin tsuke bakin aljihun gwamnati a cewar jami'ai a jiya Asabar. Wannan zai shafi iyalai kusan 250,000 a cewar Muhammad Trabelsi, ministan kyautata rayuwar jama'a, ya ƙara da cewa zai taimaki masu ƙaramin ƙarfi da masu tsaka-tsakin wadata. An shirya shugaban ƙasa Beji Esebzi zai ziyarci gundumar Etadham, wadda masu ƙaramin ƙarfi suka fi yawa a babban birnin ƙasar, wadda ta shafa ma da zanga-zanga. Koriya ta Kudu ta bayar da shawarar haɗa ƙungiyar 'yan wasan haki na mata daga ƙungiyoyin biyu, daga koriyoyin biyu, domin karawa a gasar wasan Olympic da za a yi a wata mai zuwa, wanda hakan na iya kawo wani babban ci gaba a hulɗar ƙasashen biyu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai ci gaba da kawo muku kashi na biyu ne kuma na ƙarshe akan abubuwan da suka gabata a shekarar ta gabata a cikin wannan shirin. Kuma a cikin wannan shirin na yau za mu fara ne da batun zaben ƙasar Faransa, wanda ya kawo shugaban ƙasar da ke kan karagar mulki yanzu, wato Emmanuel Macron. Kuma na tattauna ne da takwaran aiki na dan asalin jamhuriyar Niger da ke zaune a ƙasar ta Faransa, wato Abba Sadiq. Na fara tambayar Abba ne ko ya zai kwatanta wannan zabe da wanda ya kawo shugaba François Hollande kan karagar mulki.
Wannan zaben lalle daban ne da zaben da ya wuce, kuma daban ne da zaben da aka taba yi a ƙasar Faransa. Tunda yake ka san lokacin da aka zabi François Hollande, manyan majalisa biyu na wanda suka saba ikon ƙasar sun sai takara, sun ci nasara wajen takara. Shi malam François Hollande shi ne wanda yake wakilin Parti Socialiste, shi kuma Nicolas Sarkozy shi ne wakilin Le Républicain. To wannan zabe sai ya zamanto babu fatin biyun wanda suka saba ikon kasar Faransa, ko guda bai zo ba. Sai gashi kuma babban mamaki shi Emmanuel Macron da siyasa da yake yi bai wuce shekara guda ba, kuma da malama Marine Le Pen da yake karshen ra'ayi, su biyu suka zo wannan takara kuma da aka yi kasan kamar yadda ka faɗi malam Macron kin ya lashe. Lalle wannan ya zama to babban mamaki kuma zai shiga tarihin kasar Faransa, tunda aka zabe ba taɓa yin irin wannan abu, kuma ba taɓa samun shugaba wanda shekara 39 kurin gare shi bai cika 40 ba.
Amma me yasa kake jin cewa waɗannan waɗanda ba su jajjami ba su cikin jami'u sanannu kuma fitattu suka yi tasiri, wato waɗanda suka yi takarar da shi Emmanuel Macron da ita Marine Le Pen?
Saboda mutane suna neman canji. Abin da ya sa mutane kamar sun ga an ga kamalin da sauran mutane duka, ba a ga abin da suka kawo ba, ba sun kisa ba. Mutane da yawa sun ga a nan ƙasar Faransa an sa gwada su ɗan Goshkin ba a samu komi ba, an gwada su Le Républicain ba a samu komi ba, yanzu suna neman canji.
Daga ƙasar Faransa sai kuma ƙasar Iran, wadda ita ma ta yi zaben shugaban ƙasarta ne a cikin shekarar ta gabata. Kuma shirin zabe ko nadi bai yi ƙasa a gwiwa ba, domin ko ya tattauna da wani ɗalibi ɗan Najeriya mazauni ƙasar, wato Mohamed Awal. Kuma na fara tambayarsa ne yadda ya ga zaben.
Wato gaskiya yadda aka gudanar da zaɓe a garin Iran, musamman ma a Tehran inda nake, wato abun ne abun sha'awa, abun fatan Allah kai mu wannan lokacin, saboda yadda jama'a suka dinga yin tururuwa suna fitowa, da yadda aka kaɗa ƙuri'a a kashin wurin mutanen da suke cancanta su yi zaɓe sun kai mutum miliyan 56, ya kasance wurin mutum miliyan 47 da wani abu su suka fito suka yi zaɓe. Kaga wurin fiye da kashi 70 kenan na waɗanda suka cancanta su yi zaɓe, abu ne wanda yake gaskiya ya nuna cewar mutanen sun ba zaɓen mahimmanci, kuma sun fito ne saboda ƙasarsu, kuma su zaɓi wanda suke ganin zai kare mutuncin ƙasarsu. To gaskiya abin ya burge ni matuƙa fiye da yadda yake abin da yake faruwa a wuraren mu.
Yawa, Mohamed Awal, to da yake ka saba ganin zabe a wuraren mu, kuma ka ga yadda shi wannan zaben ya gudana, da farko ma shin ya su suke gudanar da irin na tsarin zaben ne.
A yadda na iya gani idan mutum ya zo farko akwai list an kafe shi a bango zai je ya duba ya tabbatar da cewa a wannan unit din zai yi zabe. Sannan na iya fuskanta wani wajen suna amfani da wani abu mai kama da wanda akai amfani da shi a Najeriya na tantancewa amma ba ko ina na ga wannan ba gaskiya. Mutum zai je da takardar abansa wanda ya kama da international passport dinmu da muke amfani da shi idan ya je za a duba daga nan in an yi ya cancanta kuma anan zai yi za a yago masa ballot paper ya koma gefe kamar yadda muke namu na dangwala da hannu in ka dangwala ka ninke kayarka ga akwatin nan akan table sai ka jefa kayanka kai tafiyarka.
To ina maganar jami'an tsaro wurin zabe?
Maganar ita jami'an tsaro yawanci sai na fuskanta to su jami'an tsaro kaman ba su da role ma a wannan zaben da aka yi a Iran.
To yanzu bari mu koma Najeriya ko mu kawo muku batun sabon takatin rajista da muka kusan karada fadin tarayyar Najeriya domin jin yadda ake gudanar da wannan aiki. Sai dai zamu donfari kudu maso yammacin Najeriya ne inda Hassan Umar Tambol ne ya yi mana jagora ga Hassan da bakin nasa.
Sunana Malam Kasim Osunjira.
Yaya rajistar katin zabe take a nan birnin Ibadan?
Ni na gora na gan sai ke local government guda uku ne ban ganda ake rajista ba. Ni kuma na ta tambaye mutane cewa ina ake rajista na ban da ake rajista.
Amma baka je headquarter hukumar zabe ba INEC domin ka sani ko sun fara ko basu fara ba ko?
Ni ban je ba amma ban kuma ban ji alama cewa na rajista wani wuri.
Sunana Comrade Nuhu Lawalkiwa, shugaban matasan Hausa wan jihar Ekiti. Ni mazaunin Ado Ekiti ne babban birnin jihar Ekiti.
A nan birnin Ado a jihar Ekiti, yaya rajistar katin zabe take a halin yanzu?
A halin yanzu gaskiya a kullum yomi mutane na fitowa kwansu da kwakwatan mun su tabbatar da cewa sun yi ainihin wannan katin zabe. Musamman waɗanda nasu ya bata da waɗanda nasu ya lalace da waɗanda shekarunsu ba su kai ba lokacin da ake gudanar da wannan zabe a lokuta da dama da suka gabata. Muhammad Sani Daguma.
Kai mazauni wane gari ne kuma a wace jiha?
Mazaunin garin Oshogo.
To yaya batun rajistar katin zabe a nan birnin Oshogo?
Daga jama'a suna fita zuwa can yin katin rajistar zabe. To amma sai dai yawan jama'a ya baki babu dai aikin fada.
Kamar mutane suna fita da yawa kenan?
A'a mutane suna fita da dama amma injin shi da aka ajiye da yawa.
Kamar cibiyoyin register din ne babu koko dai waje ɗaya ne ko biyu koko dai basu da yawa?
Waje ɗaya ne zuwa sai dai in ka zo ka bada suna wace gari sai ka je ka dawo ka aiki. Abubakar Abi Kandera mai sana'ar nama a nan garin Ondo.
Anan garin Ondo na jihar Ondo yaya rajistar katin zabe yana tafiya aikin nan?
Gaskiya ba su fara ba su Umar Tambo na bin shi ya katin bin shi na ba inda aka fara katin zabe na nan garin nan akwai ba su fara ba tabbas. Amma dai sun ce za su yi amma dai ba fara ba.
Duk iya binciken ka a birnin Ondo da kuma babban birnin Akure ba a fara wannan rajista ba?
Bare ko bakin iyakacin bincike na wadanda na kira na bincika kuma na zagaya da kai na banga yadda ake ba kuma na bincika na kira mutane da na bincike sun ce ba su yi yadda rijista ba amma sun ce za a yi dai ba katin zama dan kasa ba a rijista ta zaɓi wadda ake yi yana.
Ok sunana Abbas Ibrahim Talibi ɗan jarida mai zaman kansa a nan jihar Ogun a Bekuta.
Haji Abbas kai ɗan jarida ne yaya yawonka da zagayawar da kai a birnin Abeokuta na jihar Ogun yaya ka ga batun rajista?
Da farawa kuma mutane suna zuwa su yi kaɗan-kaɗan ba dai kamar yadda aka saba gani ba a baya.
Daga batun katin sabunta rajista sai kuma batun gargaɗin da gwamnan jihar Gombe Hassan Ɗankwambo ya yi na cewa hukumar zaɓe ta miƙe tsaye ta yi aikinta domin ko ba sai lokacin zaɓe ne hukumar zaɓe ke aiki ba. To sai dai wannan batu ya haifar da gutsuru tsoma. Da farko ma wai shin me yasa gwamnan ya yi wannan kalamin ne? Ga gwamnan da abin da yake cewa.
Na ba wa shugaban ƴan sanda umurni na jihar Gombe da ya tabbatar da duk wanda ya samu yana mannawa ya kama shi kuma ya daure shi. Wannan umurni zai fara daga yau domin kuɗi da dukiyoyin al'umma ake amfani da su a yi wannan ba za ka tashi kai ɗaya tak ko ku biyu ko kuma da ƴan guru kaɗan ku zo ku ɓata kayan al'umma a sunan siyasa ba. Siyasan kuma lokacin ma bai yi ba. Daga ƙarshe na kira hukumar zabe wato INEC daga tashi ta aikin ta ta manta da aikin ta ba sai lokacin zabe bane aikin ta an gama zabe yana nan kamar yanda muka sani akwai lokaci da ake siyasa akwai lokaci da ba a siyasa a yanzu mun yi gyare-gyare a cikin gari sai mutun ya zo da hoto ya mamman ne hoto abun ya bata su ga baki daya a cikin sunan siyasa to ina kira ga INEC da ta tabbatar ta sake yin wannan wa mutanen wannan ba lokacin siyasa bane in ma da siyasa ba irin haka ake siyasa a yanzu ba tukunna akwai lokacin irin wannan siyasan zai so
yanzu murmulai kasar Kenya inda idan masu sauraro na biye da mu mun kawo muku batun rushe zaben kasar Kenya kana aka sake samar da wata rana da aka gudanar da wannan zabe na shugaban kasa ga jawabin shugaban babban kotun kasar David Maraga lokacin da yake zayyana hujjojin da yasa kotun rushe zaben ta kuma sake sa wata rana a matsayin ranar da za a sake wani zabe.
The presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the constitution and the applicable law.
Zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 8 ga watan Agusta na wannan shekarar ba a gudanar da shi kamar yadda dokar kasa ta tanada ba. Don haka wannan yasa sakamakon da aka bayyana ya zama mara inganci kuma mara karbuwa. Don haka kotu ta yi watsi da wannan sakamakon.
Shi ma shugaba Uhuru Kenyatta ya nemi ƴan kasar ta Kenya da zona lafiya da junan su. Shi ma ga abin da yake cewa biyo bayan rusa wannan zabe da aka yi.
Let me begin by wishing you a great afternoon. The second, let me ask every single Kenyan, wherever they may be, whatever they may be doing, whoever they may be with, take the hand of your brother, take the hand of your sister and shake it and say amani, peace, peace.
Da farko dai na muku gaisuwa ta musamman kuma ina kiran ku da babban murya cewa kowannen ku ya sa kishin kasa da neman zaman lafiya ina son ka dubi makwabcinka ka mika masa hannu ka ce masa zaman lafiya domin baya ga batun zabe har kullum makwabcinka nan nan a matsayin makwabcinka zabe zai wuce ba ku tambaye ta ma dole a san bambancin ra'ayi amma har kullum makwabtaka tana nan dan haka ina kira gare ku mutanen Kenya mu zauna lafiya da juna ko bayan zabe ina ƙara jaddadawa makwabcinka makwabcinka ne siyasa za ta zo ta wuce amma za ta ba ku tare don haka a zauna lafiya da juna
to bari mu rufe da batun jadawalin da hukumar zaben Najeriya ta shata na zaben shekara mai zuwa a kasar idan Allah ya kai mu domin ko a cikin shekarar ta gabata da wannan mutum ne mu kawo muku shirin mu na karshe ga kuma kakakin hukumar zaben Aliyu Bello da wannan bayanin
za a yi zaben shugaban kasa da ƴan majalisar tarayya ran 16 ga watan 2 na shekara ta 2019 za kuma yi zaben gwamnoni da ƴan majalisun jihohi a ranar 2 ga watan Maris na shekara ta 2019 kuma an dauki wannan matsayi da tsawon lokaci da ya wuce manufar hukumar zabe shine duk mai ruwa da tsaki ya san fa ga ranar zabe
to ma saware yau nan mashirin zai diga aya sai wani satin da zamu bude wani sabon babi na wannan shekara yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka hidima wajen aiko da bayanai daban-daban da sauran abokan aiki na da ke nan sashen Hausa ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kama daga Niger, Nigeria, Ghana, Kamaru da ma sauran kasashe masu tasowa na nahiyar mu ta Afrika. Kusan ayyace cewa fa matsalar guda ce na karuwa masu fatauci da kuma tu'ammuli da mugun kwayoyi. Kuma wani ma abun firgitarwa shine cewa yayin da hukumomin ke kokarin dakile matsalar da alamun falamarin sai karuwa yake tamkar da wutan daji inda baya ga maza yanzu lamarin ma har da ƴan mata da kuma matan aure. Z baby wata ƴar totalin ce da na samu ta yi mankas tace ita fa ko a jikinta tunda ko ba komai ai lokacin abu ayi shi
ba wani bacci san baba ina shutawa nani na hutawa nani baba bacci nake yi ba wani illa sam sai dai kawai jini kaman sarki ba wani illa sam kawai don hutawa rayuwa na kuma yanzu yayin ake yi a zamanin mu nan
to kai ko wadannan kwalabe na menene kuma ya kike ji ma idan aka dauke wuta
ba ban bana ake asibiti wannan kawai irin totalin quadros white nan ne shine kawai in sha'un huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba.
Fatan zai bai bide shi ne Allah kawo shi da watakila ko adena. To amma kuma tace fa akwai wani mahanzarin da ba gudu ba.
Tunda wani na fita hayyaci na wani irin ka gane ina kira da ga matasa da ƴan mata su dena shaye-shaye ba abu bane ba, ba abu bane ba mai kyau ba, zai iya bata mace makan ma ba za ta iya aihuwa ba. Ni ma zan dena shani shi yasa nake shawarcin.
Kamar yadda ma bincike ke nunawa, yanzu haka akwai wasu wurare na musamman da 'yan jigale ke tarewa, kamar mai da wuraren tamkar sabon gari da sukan kafa sansani inda sukan ci karensu babu babbaka. Malama Binta Khalid Adam na ƙungiyar Al-Muhsin ta ce ai bai kamata ma ake nuna waɗannan matasa ƙyama ba, wanda don haka ne ma suka ziyarce su domin ganin yadda rayuwarsu take da kuma irin taimakon da ya kamata a yi musu.
Eh, gaskiya abin da ya fi komai tada mana da hankali shine ƴaƴa ƙanana waɗanda ba su wuce shekara 11 zuwa ƙasa da haka, kuma da ƴan mata waɗanda yanzu ba su wuce suna ƙofofin iyayensu ba. Ka duba da ƴar mace budurwa, amma tana cikin wannan daji a gurin kuma ta samu waliyi a yi mata aure har ta haihu
a wajen
a cikin gurin. Abin na da ɗaga hankali matuƙa. Babu yadda za a ce ƴar mace ta kai wannan manzili da iyayenta a ce ta guji iyaye, ta guji cikin gari, ta koma inda shaye-shaye yake, don wacce muka tarar ta haihun ɗin uban yana sha, ita ma tana sha, ga kuma ɗan su ƙarami yana rarrafe a tsakaninsu. To me kake tsammani zai taso a tsakaninsu? Dan nan in aka yaye shi watakila wani haihuwar za ta ƙara yi. Kaga kenan ana gina wata al'umma ta daban a cikin wannan wuri wanda Allah kaɗai ya san ina za su tsaya, idan ba a shiga ciki an kawo wa al'amarin iyaka ba.
Ku da kuka shiga Hajiya wa'azi ko me kuka je musu domin wani zai tunani
maganan farawa da wa'azi ba shi ne mafita na farko ba. Idan ka shiga misali da muka shiga nuna cewa mun damu da rayuwarsu makai, su ma ƴan uwa ne, abokanan zama ne, ai dama ƴan uwanmu ne su a cikin gari kafin suka koma daji, to me yasa za mu guje su muna tare da su? To in dai haka ne, eh, ku zo a zo a yi hira. Shikenan aka zo aka taru. To mu fa gaskiya damuwanmu shi ne zaman da kuke yi a nan, kun gani ba aikin ya kuke yi ba, yanzu ga wane ma ya yi karatun shi ya gama, yana da gidan kanshi, yana da motarsa, kai ka zaɓi zama a cikin ciyawa. Ai kaga ba ci gaba bane. Eh wallahi ni ma dole ce ta kawo ni. To in dai har dole ce ta kawo ka, in aka sama maka mafita zaka bar wannan? Ya ce wallahi muna so. Ce to shikenan, yanzu za ku fito waje, abinda kuka rasa a baya ba ku rasa shi ba, tunda rayuwar tana nan insha Allah za a iya ci gaba. Yanzu kenan idan muka fito kuna ganin zamu iya gina rayuwar mu? Eh, za ku iya gina. Taya zamu yi? To ku zo zamu tallafa muku, da haka muke farawa.
Shi ma dake garin haske Sadiq Abdullahi, wanda ma ke zama jami'in hular jama'a na wannan kungiyar, yace ai dole ma iyaye ko su ta tsaye.
Tunda tsarin ilimi akwai abin da yake ce ma education to the special target group. Me yasa waɗannan mutane ba za a sa su a waɗancan ba? Yanda yake ɗaukar nomadic makiyaya da masu kamun kifi, akan tura musu malamai ha wurin sana'ansu ana bin su. To waɗannan mutane yanda suke zaunin nan, idan za a sa su a jeri na waɗancan, a ce za a ke tura musu malamai a can yin kai, ko irin mu mutanen kungiya, idan gwamnati za ta tallafa, we are ready to serve, muna daidai da mu je, ko da a can yin ne muke ba da ilimi. Yanzu dai muna gayyato su ne su zo center mu ba su, ba lalle ne wani ya zo ba. Duk da dai wasu suna zuwa, wani ya zo kwana biyu daga kafa. To idan ana bin su hakan, duk inda aka samu wata ɗaya biyu a mutum 30 za a samu 10 sun sanju. Ina roƙon gwamnati da ta dubi waɗannan mutane, ta sa su a jerin education to the special target group na, ta ware musu wani bangare ake bibiyan su da ilimi, ba wai kyale su za a yi ba haka, ko kuma a tura yan sanda yau a kama a rufe gobe a sake, wannan ba zai magani wannan abun ba.
To wai ko me hukumomi ke yi ne musamman magani yadda matsalar ke karuwa a yanzu? Mr. Yakubu Kibo shine ma komandan hukumar yaki da sha da mafatauci miyagun kwayoyi a Najeriya ta NDLEA a jihar Adamawa, yace suna nasu kokari. To amma ko ai abun ne da yawa,
kaman idan mun ga yara suna shaye-shaye ne haka, mu kula da lafiyar shi a kai shi inda ya kamata a dube shi. That is irin suri da rehabilitation center kenan, in conjunction da tare da state psychiatric. Shaye-shaye nan da yara suka dame mu a kai, idan mu iyaye wanda muka haife su, idan mu dauki mataki akan, domin mu muka haifi waɗannan yara fa da suke yawuce-yawucin nan, in kowa yau zai kawo yaron shi a gida, ba za mu san irin cinkoson nan ba. Wannan syringe din da ka fadi batun alluran nan shine pentazocine injection. Yau pentazocine injection ta zama gama gari wato iya zaka iske wasu ma sun sashi a syringes haka suna aje su suna sai su
koma da menene dai yanzu ko ya rage ga iyaye da ma sauran al'umma na atai sai ko a fita da nduma da kabewa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tokar asha kwaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka bata sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau takallan ba nan dai kwaya ko ba ta da kyau takan sa alalace kwaya ko saurara kwaya ko ba sha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba to tun da ba na sha wannan bu ba ya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakan ka ba ya sha baban ka ba ya sha mai kai ka shan kwaya kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a basha dai wallahi ba ta da kyau
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Sassaba sirraba san zarta shiga uku kullun rijima suke da juna sai in fada muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alasa
to madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.